malamai sun yi ijmai kasancewar ta sura ce da ta sauka a Makka ba a Madina ba. Ayoyinta guda biyar ne. Tartibin saukar wannan sura ita ce ta 19. Ita ce ta 19 a jerin kwanan saukar da surorin Al-Qur'ani ta sauka bayan suratul kafiruna. Kuli ayyuhal kafirun kafin suratul Falaq. Wasu suka ce ta sauka wato gabanin surat Quraysh, ilal Quraysh. Kamar yadda wancan asar na Amr ibn Maimun yake nunawa, sai na Umar a cikin sallah ya karanta su, kuma a cikin mushafin Ubay ibn Ka'ab a haɗe ciki babu bismillah tsakaninsu, wato yana musu kallon a matsayin sura ce guda. Sannan sai na Umar shi ma yadda ya karanta su gaba ɗaya surori guda biyu, wanda kuma wannan ba shi ne aikin magabata ba, karanta sura biyu a lokaci guda cikin sallah, sai dai kowace raka'a su karanta sura awa suka haɗa biyu karanta ba haɗewar, kamar shi ma ya musu ya yi la'akari ne a matsayin sura ce guda. To amma dai abinda ya fi shahara shi ne ta wannan sura ta sauka bayan suratu Al-Kafirun, kuma kafin suratu Falaq. Wannan sura tana bayanin ni'imar da Allah ta'ala ya wa Qurayshawa ta yadda ya kare su daga mugun nufi na Abrahama da ya zo da rundunarsa wanda yake kokarin rushe Ka'aba, ya ga ya kawar da ita daga samuwa gaba ɗaya daga barkata, ya ga cewa kuma ya wulaƙanta Larabawa da wannan. Allah ta'ala ya kare su ta hanyar aiko da azabarsa ga wannan rundunar, kamar yadda za mu karanta. Ba haka wannan sura tana ishara zuwa ga wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa Qurayshawa. Sannan kuma bayan haka sura tana nuni da cewa yadda Allah ta'ala zai kama mutum guda wanda zai yi wa addinin Allah rashin kunya, ko ya ce zai cutar da addinin Allah, ko ya ce zai ja da Allah, Allah ta'ala zai murƙushe shi. To haka nan koda jama'a ce masu mai yawa, koda wata daula ce, koda wata rintina ce mai yawa sun ce za su yi faɗa da Allah, to Allah ta'ala zai kawo ƙarshenta, Ubangiji zai murƙushe ta. Kamar da suratu Humaza da muka karanta a baya take nuna yadda Allah ta'ala yake kama wanda yake yi wa mu'mini injini, ko yake musu zunbe, ko yake aibata su, yake faɗa da addini, yadda Allah ta'ala yake kama shi. To ita kuma wannan sura ta take bayanin cewa to ba wai mutum ɗaya ba, ko da gayya ce, ko da wata ƙasa ce, ko da wata rundina ce da take ji da ƙarfi da makamai, Allah ta'ala na iya magani. Saboda kaga akwai alaƙa tsakanin wannan sura da wata sura da ta gabata. Sannan wannan sura wato kamar shimfiɗa ce, abinda wannan sura ta kunsa kamar shimfiɗa dai game da abinda yake na annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tana ba mu labarin shimfiɗar da Ubangiji ta'ala ya yi na zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ake kira al-irham. Wato Allah ta'ala ya shimfiɗa wata aya ko wani dalili ko wata mu'jiza da take nuna cewa akwai wani abu babba zai faru a cikin ƙasar Larabawa, musamman a garin Makka. Don haka surar da abinda take karantarwa yana nuna cewa Ubangiji ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a shimfiɗa ne akan annabcinsa, da sauran abubuwan da za mu faɗa wanda wannan sura take karantarwa, ko ita ƙissar gaba ɗaya take karantarwa. Ƙissatu ashabil fil, ƙissa ce shahararriya mutawatira, kusan Larabawa duka sun san ta, babu wani wanda bai san wannan ba, musamman ma sanda Al-Qur'ani ya sauka, sanda wannan sura ta sauka. Akwai ma waɗanda sun ga lokacin, ko dai suna samari ko suna yara, irin su Ubay ibn Khalaf, wanda su sun ga lokacin, irin su Al-Walid ibn Mughira sun ga lokacin, watakila suna yara suna matasa, duk dai wanda ya kai shekara 50 da doriya a lokacin da sura ta sauka, to ya san lokacin da abin ya fara yana da wayo san da abin ya fara wanda kuma ba a haife shi ba a lokacin da abin ya faru da yadda labarin ya cika duniya kowa ya sani da larabawa da waɗanda ma ba larabawa da suka san labarin to abin da ya fi ƙarfin a ƙaryata ba ta su ya bace gaskiya da shi yasa a tarihi ba za ku taɓa ganin inda aka ce bayan wannan sura ta sauka an samu wani kafiri ya ce alƙur'ani ya yi ƙarya ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da bai faru ba ba wanda ya taɓa faɗar haka wanda yake nuna cewa wannan abin da aka sallama cewa haka yake wannan sura tana ba mu labarin wani abu da ya faru gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bal gabanin haihuwarsa abin ya faru a shekarar da aka haife shi Ibn Kathir ya dauko daga abinda malaman sira suka rubuta sama Muhammad ibn Ishaq a cikin littafin sa Al-Maghazi wanda kuma Ibn Nishar ya rera yau daga ciki a cikin littafin sa Sirar Nabawiyya ya kawo mana kissar yadda abin ya faru kuma ya gaya mana a takaice abubuwan da suka faru domin abin yana da faɗin kwarai da gaske kuma akwai wayoyi daban-daban wasu wayoyin sun inganta wasu ba su inganta ba don sanjo abu idan ya faru wajen ba da labarinsa za a samu waɗanda za su ba da labarin abin kamar yadda yake wasu kuma za su ɗan yi ƙarin gishiri wasu kuma za su rage wannan ƙa'ida ce ta ba da labari to amma a cikin irin wannan za a iya taso abin da yake shi ne daidai akwai abin da ka ji shi ka san ƙarin gishiri ne kawai zuzuta abin ba haka yake ba don haka shi kansa Ibn Kathir ya ɗauko wasu abubuwa ne wanda yake ga za su fi kusa da ba da hoton abin da ya faru na kissar ashabul fil kusan malaman sira gaba ɗaya malaman tarihi duka babu wani wanda bai yarda da cewa abin ya faru kuma Al-Qur'ani ga shi dai ya faɗi yadda abin ya faru kamar yadda aka sani a nan Yaman ne aka yi sarkin da ya kona kiristocin da suka yi imani wanda suratul buruj ta ba mu labari ashabul buruj sarki ne daga cikin sarakunan Himyar Himyar kabila ce ta larabawa amma kuma suna karkashin wato mulkin mallaka na mutanen abin Rumawa suna karkashin mulkin mallaka na Farisawa kuma kun san Maguzawa ne saboda haka lokacin da aka samu sun zama kiristoci sun yi ibada da cewa akwai Allah akwai ranar kiyama akwai aljanna da wuta wannan fataraki ya kudura aniyar ya dauki wato ragamar sai ya ga bayan dukkan wani mumini wannan kisa ce wadda duk wanda ya ji tafsirin suratul buruj ya san da ita to wannan sarki wanda ake kira zunuwa shine karshen sarakunan Himya to bayan ya yi wannan aika-aika a su Rumawa wanda su kuma su ne kiristoci wanda su ma suna rike da wasu sassa na kasashen duniya wato suna rike da wasu kasashe na duniya kamar Habasha tana karkashin kulawar daular Rumani dama a lokacin sun raba duniyar gida biyu ne wasu sun kwashi wani bangare wasu sun kwashi wani bangare Farisawa sun kwashi irin wani bangare na Iraki da wani bangare na Yaman duk sun zama a ƙarƙashin su kuma Rumawa suna rike da arewacin ƙasashen Larabawa kamar Sham saboda ƙasar Sham a wancan lokacin ko dai ya zama na su suke mulkin wato kai tsaye ko kuma a wanda yake mulkin yankin ya kasance nasu ko da balarabe ne to amma a ƙarƙashin ikon su yake su suka tashi kamar yaran su ne to lokacin da aka yi wannan abin da aka yi a Yaman a lokacin Ashabul Hudud sai su Roma suka ga cewa ba za su bar abin ya wuce a haka ba tunda su suna ga sun kiristoci ne ga su turo waɗanda za su zo ɗaukansa to shi ne sarkin Habasha sai ya turo da wasu komandojinsa guda biyu ɗaya ana kiran shi Abraham Ibn Sabah sai kuma sunan shi Arya su biyu su zo su yaƙi wannan basarake wanda ya kona kiristoci saboda haka da suka zo suka kwafta da shi suka yaƙe shi suka ga sun gama da daularsa sun kawo ƙarshen mulkinsa sai zama su kuma su biyu sai suka shiga rigima su waɗannan komandoji biyu shi Abraham da shi wannan arya wanda su ne komandojin sarkin Habasha da ya turo su zuwa su zo su karbe yana. To ana da suka shiga rikici suka shiga fadace-fadace a junansu, sai daga baya suka ce to wannan fadace-fadacen namu ba zai zama mana maslaha ba, abinda zai zama mana maslaha ne da kai mu zo mu yi fito na fito. Zo mu yi fito na fito mu ja daga cikin mu, duk wanda ya kashe dan uwansa shi kenan ya rike mulki. To a lokacin shi wancan ya yanta, saboda haka suka fito suka fara tafsawa, sai ya zama da shi Abraham da an jiji masa rauni, har ma an yanke masa hanci da kulli a wajen fada, an yanke hancinsa an buntule masa kulli. To wani bawan tana ganin haka sai ya soke abincin fadansa ƙarya, sai ya zama na Abraham ya kai labari, saboda haka sai ya zama shi kadai ya rage, sai ya zama shi ne kamar shugaba ko gwamna na sarkin Habasha a Yaman. Shi ya sa ake ce masa Abraham al-Ashram, al-Ashram shi ne mai yankakken hanci, saboda haka shi kuma wancan sarkin shi kuma an kashe shi. To lokacin da ya mallaki wannan guri ya gina wata coci, cocin na ana kiranta kale, wasu kuma su ce kolai, duk ana fada kale ko kolai, za iya zama yaren su ne, za iya zama kuma suna ne da suka kira wannan cocin, amma wani yake cewa ko daga nan ne ma daga kale ne aka samu kale, da larabci ta san cocin ana cewa kalita. To wataƙila da kalmar kale din ce, ko kuma a suna ne da ya ba wannan cocin. Ya yi mata gini na zo a gani, yana so ya zama na a Larabawa da suke fita zuwa Makka domin yin hajji a ɗakin Ka'aba, su daina fita su tsaya nan Yaman, su wasu ma ƙasashe da suke gefe da Yaman din maimakon su tafi Makka duk su zo nan, kamar yana so ya raba mutane da zuwa hajji. Yana ganin zuwa hajji din nan yana ƙara wa su Larabawa wani wata daraja, yana ƙara musu matsayi a cikin al'umma. To gara ya yi abinda zai raba su da wannan matsayin nan, don haka kuma Larabawa suna zuwa abinda suna zuwa Yaman hajji, daga hankali a hankali za a kiristantar da su, tunda su ba kiristoci ba ne, wasu kuma kafiri. To in yana jin su can a hankali a hankali za su zama kirista. To kuma a hankali wanda za ta ba shi dama ya ƙara ƙarfi a cikin Larabawa, sai da zai zo ma har ƙasar Makka ɗin ya kwashe ta. Tunda ya samu mabiya da yawa a cikin Larabawa, za su taimaka masa ya kwaci ƙasar Makka. Saboda haka dai akwai dai wani kaiji ƙarƙashin gina wannan ɗaki nashi, ɗakin bauta nashi, wanda yake so ya zama a makwabin Ka'aba. To lokacin da ya haka, sai wani Balarabe, shi kuma haushi da kishin Larabawa ya faso shi. Dan mushrikai da shi ba wai magana ko Allah ko abin da lokacin ba musulunci bai zo ba, amma dai yana kishin al'umma ta Larabawa. Saboda haka ya za a zo a ce za a yi wa Ka'aba kishiya, za ka cikin dare sai zo sai ya ba haya a cikin wannan ɗaki, sai ya biya babba ta ɗaki ko ina ya sa da jiki. Saboda haka da safe da aka zo aka gani, aka je aka gaya wa Abrahata, sai ya fita da haushi. Ya ce to wallahi sai ya taka garin Makka, kuma sai ya yi rugurugu da Ka'aba, sai ya shiga ƙasar Makka ya kuza shi, kuma sai ya rusa Ka'aba ya yi rantsuwa a kan wani. A wata riwayar ta Muqatil ibn Sulaiman ya ce wato ba haya ne ba aka yi, wasu samari ne Larabawa suka kura wuta a gindin ɗaki, saboda haka da wutar ta ruru iska ta kwashi wutar sai ta jefa a kan rufin ɗakin, sai ya ƙone ginin ya rushe. To ko ma dai me ya faru dai, an dai yi wani abin da ya yi wulaƙanta wannan ɗaki, wato Larabawa dai sun tsokalo su ne ya dogo. Saboda haka kuma da man can akwai dai wata manufa, mun san wani lokaci in ana son a cimma wata manufa sai a kirkiro wani abu wanda babu shi, kai sai kaga cewa abin da dinnan yanzu ake yi saboda kaza ne, ko ba wannan bane. Wannan shi kawai an sanya shi dan ya zama shi ne za a yi uzuri da shi, kamar ilalin da tabbatar da aka yi kaga ai dan akwai manufa da man can aka kamar ne taya za a zo a yaki kasashen musulmi, taya za a zo a yi takarta musulmi ko ana ta wuce kungiyar musulmi, dole ne a kirkiro wani abu wanda za a ce dalilin wannan ne yasa ake yin kaza, kuma wanda yake mai dan langa-langar hankalin cikin musulma zai yarda, zai ce eh gaskiya ba gaskiya ba gaskiya musulmi ta kaza, wanda kuma ba haka bane daman can akwai filatin, to ba ana so a yi wa filatin shi fila da haka kawai ka zo a kawai ana tafiya ka ga ka ja mutum kana malin kawai ba ba, to ba ba za ka samu goyon baya ba, amma in kai yadda za a ga cewa shi ya yi maka dai, to da abin da kai maka ko da ka wuce iyaka wajen abin nan sai a ce ai shi tsokane shi, shi tsokane shi ko da ya wato dan bige ka yi haka kai kuma ka kai masa nushi ka fasa masa baki ka zo masa da hakura, to ba za a ga laifin ka ba, ce to ai kai abin da ya maka bai kai wannan, sai a ce to ai shi tsokane shi, ai shi jawo. To saboda haka Abraha dai yana da man yana da wani na, to ga wani dalili ya samu, saboda haka sai ya ce da ya je ya yake abin nan ya yake garin Makka ya rushe Ka'aba, saboda haka ya ɗaga rundunarsa wacce take a gagarumar rundunar da sojoji da kuma giwa wanda take babba, wasu ruwayoyin sun ce giwar da ya ci ita ce kuma giwar shi Abraha ɗin, wasu ruwayoyin sun ce akwai giwaye banda tashi, tashi ce ne kamar babba duka shi ne a ƙarshe ne mai ita kuma ita ce a gaba, to a banda ita akwai wasu giwoyi guda takwas, wasu sun ce sha biyu, wasu ma sun ce sun ba haka, sai su wannan giwayen zai yi amfani da su ne wajen rusa Ka'aba, in an je a daura Ka'abar gabin nan ta garin Ka'aba din na gabas na kudu na yamma a daura cikin giwaye in takwas ne ka ga nan biyu can biyu kowace kusurwa a daura ta cikin giwaye guda biyu sai a kada giwaye saboda ka sai su nisa Ka'aba, kuma wannan shine karan farko da su Larabawa ma suka fara sanin da dai suna jin labarin giwa amma ba su san giwa ba, a ce wannan shine karan farko da Larabawa suka fara ganin giwa, tare da cewa wasu kasashe kamar Farisa, mutanen Farisawa suna amfani da giwaye ma wajen yaƙi, suna hawa su yaƙi a kan su, haka nan mutanen Hindu, haka nan mutanen China sun a wancan lokacin su suna ta'amuli da giwa, amma Larabawa su mafi girman abin da suka sani shi ne rago, shi ya sa da Allah ta'ala ya tashi musu misalin fitar da ran kafiri ko bai karyata Allah ya shiga aljanna sai mutum tare da rakumi, shi ne da ne ka kafa ruwa kan da mu biya tana ina da ka kafa mu biya tana wa takbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-janna hatta yaja al-jamalu fi tamthiya, kaga Allah ya ce hatta yaja al-jamalu kamar da Sa'id ibn Jubair yake cewa al-jamalu zawjun nasa ko ibnun nasa, dan ka dauka wani abu ne daban, al-jamalu rakuman da ka sani, mijin rakuma ko dan rakuma, bashi sai bisu misali da shi, dan shi ne mafi girman abin da suke gani cikin dabbobi, shi to sai rakumi ya shiga ta kofar allura, in ya shige ta kofar allura to za su shiga aljanna, to kaga a girman jiki giwa ta fi shi, a girman jiki da nama giwa ta fi shi, ba ma saboda san wannan ba, kuma Al-Qur'ani su ya fara yi wato muqaddama su ya fara magana da su, za ka za a gaya musu abin da za su gane ba, wanda ba su ma kuma zai gane tunda shi ma ya san rako, to a ce wannan shine karan farko da Larabawa suka ga giwa, suna dai jin labarin kuma suna ambatanta a cikin waƙe-waƙen su, amma haka dai kawai suke turanta dai wani abu ne babba amma ba su taɓa gani shi, sai a wannan lokacin suka gan shi, saboda haka sai ya tafi da giwa kaga wannan dan ya ƙara firgita, to a hanya tunda Larabawa suna girmama Ka'aba saboda suna ganin ɗaki ne da Annabi Ibrahim alayhi salam ya gina shi, kuma suna ganin kakansu Annabi Ibrahim ma ya riga Annabi Ismail alayhi salam, kuma ta hanyar da Larabawa suka ajin suka samu, za ka suna ganin kakansu ɗaki nan na kakansu, saboda haka kuma duk Balarabe yana ji da wannan ɗaki, saboda haka sai ya kasance da ya fita ya fara samun wato kuliya a kan hanya, wasu daga cikin Larabawa suka fara tare shi, wani shugaba na Larabawa da ake kira Zulafa shi ya fara fitowa da mutanensa suka fara fafatawa da Abraha, to amma ba yadda zai yi da rubunar Abraha, za ka aka mamaki mutanensa aka kama shi, ya zama ba ya zama kamar burtunan yaki, saboda aka tafi da shi. Nan ma da aka zo wasu su ma sai suka fito, akwai wani da ake kira da bai shi kuma hadi, shi ma sai fito da mutanensa al-Qas'ani, kabilar Qas'an, sai fito da mutanensa, shi ma anan aka buga aka abin Abraha sai mamaki masa sojoji ya kama shi, shi ba ya zama firsina, ya zama firsinan yaki, da farko zai kashe sai ya masa abuwa ya ce da shi ya masa da Allah kai ya kashe shi zai rika nuna masa hanya, inda shi ba san hanya ba, shi ba Habashi ne waɗanda zai yi tare da su kusan hanya, da haka shi zai zama masa ɗan jagora ya masa abuwa sai ce to ya kyale shi. Suka zo Ta'ifa inda kabilar Kadis suke, su kuma kabilar Kadis suna ganin Abraha da wannan rijiyar da suka fito suka ce su ba ba wani cikin wannan yaƙi, sauraka ba wai ƙananan ƙarfin ƙaramar kabila ce kuma ba za mu hana ka je ka yi ka je ka rusa Ka'aba ba, in kana so ma za mu taimaka maka, saboda haka suka ce za su ba shi wani wanda zai zama shi ne kamar ɗan jagora, sai suka ba shi wani ana kira shi Abu Rijal. Abu Rijal shi ya zama ɗan jagora, shi ya rika nuna musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi. To lokacin da suka zo wani guri da ake kira Al-Muzammal, Al-Muzammal a nan shi Abu Rijal ya mutu, da suka zo sai suka yi sansani a nan a daidai wannan gurin, kuma suka ga raƙuma na Qurayshawa daga ciki har da raƙuman Abdulmuttalib, duk sai suka kame Abdulmuttalib kakan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da a lokacin shi ne shugaban Qurayshawa duka, shi ne shugaban su, sai suka kwashe masa raƙuman su guda ɗari biyu, ba su sai suka aika wa Qurayshawa a je a gaya musu cewa ga sun zo kuma ga abin da ya kawo su, da suka ya aika musu ce to in suna son yaƙi shi kenan, ko ba son yaƙi suke ba ka zo min da shi shugaban su mu tattauna. Da ya kace ya je ya samu Abdulmuttalib ya ce a shi wannan yaƙin ba na shi ba na su ba ne, wannan ɗakin Allah ne kuma shi zai tsara kayansa, ya ce to ya ce mu je da kai, saboda haka ya bi shi. A wata ruwar an ce wani wanda suke da alaƙa ne da shi Abdulmuttalib shi ya masa hanyar ya ga Abraha, ala ayi hali da ya je ya ga Abraha, mutum ne Abdulmuttalib mutum ne mai garin jiki, yana da girma kuma yana da kyan halitta, yana kyan jini, da ka gan shi za ka yi wato za ka ga haiba za ka kwanci, saboda haka Abraha tana ganin shi ya gan shi mutum ne bai sai cika masa ido, sai ya sauko daga kan kujerarsa ta sarauta sai zauna a ƙasa, shi ba a Abdulmuttalib sai ya zauna a ƙasa. Wasu suna ganin saukowarsa daga kujerar sarauta yana ganin in ya bari Abdulmuttalib shi ma kusan kujera zai zauna, kuma ba zai iya cewa tashi ba saboda ya masa kwanjini, to amma in ya zauna a ƙasa ka zo ki da gida mai gida a ƙasa a zauna ka ko ba ka ba za ka ce kai za ka hau kujera ba, to shi yasa ya gubbe ya sauka ƙasa, kuma ba zai iya cewa Abdulmuttalib ya zuko na mashi yana kan kujera, saboda haka sai ya sauko kasa Abdulmuttalib ya sauko. A wani lokacin sai yake cewa na zo zan rushe Ka'aba, me kake bukata daga wajena, sai ce to ni ba na bukatar komai a wajenka, abinda nake bukata raƙuma na 200 da akwati a dan da ka, ya ce to daga nan sai ya tsire masa, shi ya gan shi wani mutum wanda yake jagora shugaba ai ya kamata ya zo yi magana da yawan al'ummarsa, za a zo a rushe musu ɗakin da suke alfahari da shi duniya, ɗakin da ya ba su ɗaukaka a cikin al'ummar Larabawa, kuma a matsayinsa na shugaba kawai ya zo magana da ku kai ne yake magana, ya ce to daga nan sai ya zo musu sai ya ce kai ni ba ban yi zaton haka ba, ashe ganin abin nan kitse nake wa adadin ta haka bane, ya zan zo zan rushe muku ɗaki kai magana raƙuma a jibi, ya ce wannan raƙuman nawa ne, sakin kuma akwai mai shi. Saboda haka ni a bani na wa shi ba zai tsari na. A yake tun haka ni ku bani kansa, ku ba shi, saboda haka sai ya ga wani sususu ne sha-sha-sha. Saboda haka sai ya ce a ba shi rakuman sai ta ne. A ba su mutane ya koma cikin garin Makka ya tara Larabawa mazauna Makka ya ce to ga abinda Abraham ya zo da shi. Saboda haka ina ganin mu fito dukkanmu da kwakwanmu da farfata mu fita mu bar cikin garin Makka mu koma kan zuwa su zo su gama fafatawa da mai daki. Amma kuka tsaya nan sai abin suke mu. Saboda haka sai ya je ya kama Ka'aba ya roƙi Allah ya nemi nasara a kan Abraham da rundunarsa. A wajen wannan Ka'aba ɗin da ya riƙe abinda hannun ƙofarta sai yake cewa la humna illa al-mar'a yamna'u rahla famna'a halala la yaglibanna tabihuhum wa mihaluhum abadan mihala ko muhala. Yake cewa ya Allah kowa yana kare gidansa don kai masa kare nasa. Yake kada wannan furos nasu da suke tattare da shi da kuma titi bifin su da makircin su ya gallabi naka tanar. Saboda haka ya fita ya koma kan duwaro don shi da mutane suka koma kan dutse. Arwan Muqatil bin Sulaiman yana cewa a daidai ɗakin Ka'aba Abdul Muttalib ya bar raƙuma 100 waɗanda aka yi musu alama wato a kalari cewa waɗannan an sadaukar da su ga Allah saboda haka ga sunan na Allah ne. Wasu suka ce kamar tarko yayi in an taɓa su an taɓa kayan Allah saboda haka an ƙara tsokanin shin Ubangiji. Saboda haka yana tattare da ya zo Abraham ya zo da giwarsa. Giwarsa an ce babban giwa a cikin kiranta Mahmud sunan da suke kira da shi. Ya yi wa rundunarsa huduba ya zuga su ya ce maza a tsutsa a je a gama aiki a kusa. To lokacin da ya ƙaran giwar ta shi ta sa a gabanta ta fuskanci Makka da an sa gabanta sai ta tsubunna sai ta dubuta sai ta ƙi tafiya. Da an tashe ta aka canza mata alƙibla shi kenan sai aka ta kama sauri. Da an yi ƙoƙarin a dawo da ita sai ta tsubuna. To tun daga nan abin ya fara ɗaure musu kai. A Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wannan cewa Allah ta'ala ya tsare giwar ya hana ta ta motsa ko ta sa gaban ta gabas a ta sa gaban ta abin nan jihar alƙibla wato arewa. An sun fito daga kudu a cikin sahihul Bukhari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo Hudaybiya a taguwar ta tasu ta tsuguna sai ta abai suka rika irin kokarin ta yi da ita din nan tana ta daka masa tsawa ita kuma take tashi sai ta abai suka rika cewa qalatil qaswa qara'at al-qaswa. Qara'at al-qaswa ma'ana raquman nan al-qaswa fishi take. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma qara'at al-qaswa wa ma zaka laha al-qulub walakin habataha habitun fi. Sai ma qara'at al-qaswa raquman nan ba fishi take ba ba ma dabi'at da bace ce fishi. Yace abinda ya tsare ta ta tashi ta yi gaba abin nan da ya tsare giwar da ta zo ya karka. Kaga kenan da sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbata musu cewa wannan giwar a wannan lokacin Allah ta'ala ya tsare ta ya hana ta tafi inda Ka'aba take. A ranar fathu Makka kamar da yake cikin Sahihai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna habata an Makka tilka وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبدل الشاهد منكم الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا تلي مكة يا تلي كيوة كذا تشقى سيبرناها مكة amma Allah ta'ala ya bawa manzanta da mu'minai dama su shigo Makka domin su kare kafirci. To daga wanzu daga yau kuma alfarman Makka ta dawo kamar yadda take da shi a ajiya, wato kada a raza kowa, kada a tsoratar da kowa a cikin garin Makka. Ba wani lokacin da suke ta kokarin yadda za su ingiza wannan kiwa, Allah shi kuma a wannan lokacin da ya aiko musu da tsayar ababe, ya aiko musu da wasu tsuntsaye dodo tsibin kungiya-kungiya suka rika tasowa. Tsuntsaye ne waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba. A wasu ruwayoyin ana cewa suna kama da jemagi, ƙarfe na ƙanana, kowannensu yana ɗauke da tsakon fari guda a ƙafafuwansa biyu, yana ɗauke da tsakon fari guda biyu, sannan a bakinsa yana ɗauke da tsakuwa ɗaya. Kowace tsakuwa kuma ta yi wuce mintinci, kamar da za mu gani a cikin sura, yankun wuta irin wanda Allah ta'ala ya haɗa mutanen annabi Lut da shi. Saboda haka suka tsohuwa kungiya-kungiya, suka rika cikin waɗanda doronsu a kan sojojin Abraha, su wanda suka tsakar masa wannan tutsin zai ratsa ta ƙoƙon kanta sai ya fita ta Abraha. In kuma ta gefen dama ya same shi sai ya fito ta gefen hagu, in ta hagu ne sai ya fito ta dama. Da haka daga wannan lokaci sai duk rundunar kowa ya zafira ya firgita. Sai aka bazama sai gudu, to suna gudu wannan abin da ya shiga jikinsu, wannan tsakuwa da kuma tana cin jikinsu, haka naman jikinsu ya ɗauki zubewa ya rika fita kaɗan-kaɗan, yana zubewa gunduwa-gunduwa. Haka saboda haka wasu tun farko suka fara suka mutu, wasu suka ta wasu kuma har da suka kusa shiga yamma, shi kansa Abraha ta ce ya kusa shiga yamma ya mutu. Wannan abin ya rika fita da ya rika shiga jikinsu gunduwa-gunduwa. Haka Allah ta'ala ya yi ya fatattaki wannan rundina ta Abraha, Allah ya tsare ɗakinsa. To shi ne Allah ta'ala yake gaya wa Qurayshawa su tuna wannan ni'ima, kar su manta da ita. Ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ashe baka ga yadda ubangijinka ya aikata ga ma'abuta kiwa ba? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ashe bai sanya kaidinsu ko makircinsu cikin wato balbalcewa ba? Wa arsala alaihim tsairan ababi, kuma ya aiko musu da tsuntsaye dibi-dibi, tarbihin bi ijaratin min sijjin, da take jifansu da wasu duwar wasu na yunkun wutar jahannama. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, ya sanya su kamar cinayyen karmami. Ubangiji ya ce alam tara, aka fara surar da istifhami, abinda malamai suke kira istifham da tsiriri, wato istifhami ne tambaya ce ta kafa hujja, ba wai tambaya ce ta kai bayani ba. Ana so a ƙara tabbatar maka da abinda ka sani. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, baka ga yadda ubangijinka ya aikata, yaya ubangijinka ya aikata ga mutanen giwa ba? Aka ce ka min ar-ru'ya, zai yiwu ya ɗauki ma'anar ru'yar basariya, tunda a cikinsu akwai wanda sun ga lokacin. Saboda haka kaga ana maganar gani na ido kenan, akwai kuma waɗanda ba su gani ba amma yadda labarin ya watsu a cikinsu kamar sun gani, wato abu ne da ba za ka iya ƙaryata shi ba kamar abin da ka gani da idanka, saboda ƙarfin labarin da yaɗuwarsa da tabbatarsa. Saboda haka ta zama ru'ya basariya ko ru'ya ilmiya bi ma'anar yaqin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, baka ga yadda ubangijinka, wato anan ubangiji sai ya yi maganar kaifiya, sai ba a ce alam tara ma fa'ala rabbuka ba, baka ga abinda, aka ce yaya, domin wannan sigar da aka halaka su din tana cike da babban fari, ba wai halakawar ba, a sigar ta yaya halakar ta kasance, domin wani abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba. Larabawa ba su taɓa ganin irinsa ba a wannan lokacin. Allah ya nuna musu wannan kadai ya isa ya bada mamaki. To baka ga yadda Ubangijin ka yayi ba, sai Allah ta'ala ya kira ya sifanta ya amfani da kalmar rabbu, kuma aka jingina ta zuwa ga dabirin da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa fa'ala rabbuka ya rasulullah? Anan Allah ta'ala ya ce masa rabbuka, Ubangijinka mai kula da kai, mai tarbiyar ka, mai renon ka. Sudan a yi hannunka mai sanda cewa Allah yana tare da kai, wannan Ubangiji din, wannan Allah din wanda ya halaka mutanen giwa duk karfin su, duk yawan su, duk makaman duk isar su, yayin da suka yi kokarin su yi kitififi da makici da kaba, to shi ne fa Ubangijin da kai ma kaga ake ba mutane su yi maka. Saboda haka kiran wato jingina kalmar rabbu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan a nuna masa cewa Allah kana tare da shi, kuma shi din nan shi ne wanda ya yi wa mutanen giwa abin da ya yi. Saboda haka ku kuma asuwa duk da suka zo ba kuma kai ba, saboda haka kaga dai kunya da sun fi ku karfi, sun fi ku makamai, sun fi ku komai, amma Ubangiji bai kyale ku ba. To yadda Ubangiji ya tsare Ka'aba, haka zai tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar, haka zai tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Wannan ishara ce ai da ban jan kunne ne ake musu akan cewa su dauki darasi daga abin da ya faru. Ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi ya wancan abu, kuma yana nan, kuma yana tare. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, jama'a abokan giwa. Anan kawai aka ce alfi, saboda sun san wace giwa ake magana. Saboda haka wannan alif lam lil ahad, wannan giwar da aka zo da ita, da yadda Allah ya yi wa mutanenta ashabuha ar-razi, anan yana ishara zuwa ga wata nukta, ya ce aka ce musu ashabul fil, ba ce musu arbabul fil ba. Ba ta kaya suka ce abu ka zana wani ne, zaka ce rabbul jari jari a daraci. Fa alfa ya sayyida ha, kaga an kira shi sayyida ha. To haka nan zaka kira shi rabbul jari, rabbul baiti, rabbatul baiti. Ce amma anan sai aka ce ashabu, ba ce rabbabu ba. Ya ce dan galibi a larabci, in za a faɗi sahib, a faɗi wanda yake sahibinsa, to sahibin na ƙasa ake faɗa a jinginawa sama, kamar da ake ta ashabu rasulillahi, kaga sahabbai duka su ake ce sahabbai, amma maza Allah ya ce musu ashabu sahaba, shi ba cewa sahabi, saboda shi ne a sama, su kuma a ƙasa. Iz yaqulu li sahibihi, to nan sai aka nuna cewa giwa sama da su take ta bi za ta yi. Saboda su ne a ƙasa, saboda su ne ashabul fil. Kaga wannan shi ne ulaika kal al'ab bal hum adal, kana ma dabba da su. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ashe bai sanya makircin su da kaidin su ba. Abinda ake cewa kaidi shi ne abin kulle-kulle da za a yi na makirci na mugunta a ɓoye, ba a fili ba, sai ake cewa kaidi. Su ce kaidi abin da ake kulla shi a ɓoye, ba a zahiri ba. Amma su kula da kissar wannan an abin da zahiri, ga sun zo da rundunar su da makaman su, ga kuma abin da ya kawo, kuma sun ce ma a je a faɗa. To ya sai aka kira shi kaidi. Wasu malamai suka ce ishara ake yi dan Allah maka wannan abin da zahiri ba shi ne kawai manufar ba, kamar da kuka yi magana manufar wani abin da ya kaka, ba wai kawai maganar an taɓa su ba sun zo su rama, an rusa musu gini sun zo su rusa gini, ba wannan ba ne. Akwai wata majida da makirci da makarkashiya a ƙasa, shi yasa Ubangiji sai kira shi kai, wanda kuma abu ne da zai zarci har kullum abinda masarauta za su nuna a zahiri ba shi bane, ko da za su nuna maka ga abinda suke faɗa da shi ga za ka amma ba shi bane wannan na zahiri. Na zahiri za a kawo maka shi yadda wani zai yarda cewa akwai dalili, amma a ƙasan ba wannan bane. To shi yasa sai Ubangiji ya kira abin kai, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, bai sanya wannan kaidin nasu a cikin falsafa ba, wato ad-dalal shi ne mutum ya bace yana tafiya sai ya bace ya kasa da kayan da yake so, ma'ana sai shirya za su zo su rusa Ka'aba dan su rusa Larabawa su mallake al'ummar Larabawa saka al'ummar Larabawa ta dawo a karkashin su cinye garin Makka su cinye Ta'ifa su cinye Madina saboda ka ga kasuwanci da yake gudana ta gurin shi ke ya dawo karkashin su saboda ka suke iya gudanar da komai kuma abin da yake musu tsada saboda sai ya biyo ta nan nan kuma ba a karkashin su yake ba to yanzu yana karkashin su saboda ka ga kayayyakin da za su zo musu da tsada su ba su musu tsada ba da ta su saboda ka akwai manufofi da dama a karkashin wannan ubangiji ya ce to wannan manufar ta sai suka kawo kimmata shi ne aka amfani da kalmar tazli kamar mutum ne yake bin hanya yana son ya je wani guri yana da targetin da zai je kawai sai ya bace saboda ka yi tafa gamniya ya tafa da fadama ya rasa yadda zai kama to haka ubangiji ya sanya bakin shi wa arsala alaihi tayran ababil ya aiko musu da tsuntsaye ibi dodo dodo kungiya kungiya Allah ya turo da waɗannan su zo ababil a ce kalmar ababil jam'i ne amma dai su lahu wahid wato bayi da mufrad la wahida lahu min jinsi wasu kuma suna cewa ibbala shi ne ɗaya wanda zai kusa dukkan ala ibbala bayran ana aka yi na kiransa bayran wani tsuntsu wasu tsuntsaye saboda wasu tsuntsaye ne da ba su saba ganin irin su ba shi yasa aka kawo shi na kira shi aka aiko musu wasu tsuntsaye ya nuna ba su saba ganin su ba tsuntsayen tarbihin bi hijaratin min sijil suna jifan su da duwatsu wasu min sijil daga gasashen yugu Allah ta'ala da ya ba da ya ba mu labarin kisa annabi Lut alayhi salam walamma ja'a amruna ja'alna aliya safila wa amtana alayhi hijaratan min sijil mansur a cikin suratul hijr fa ja'alna aliya safila wa amtana alayhim a wacan amtana alayha wannan kuma amtana alayhim hijaratan min sijil inda fi dalika al-ayat lil mutawassil kaga Allah ta'ala ya gaya mana cewa duwar wasan da ya halaka mutanen annabi Lutu da shi duwar wasu ne min sijji su ma nan Allah ya ce hijaratun min sijji ka gano da kiri dai duwar wasu ne na yunku dan sijji da yunku ne amma ga kashen yunku to kai ba ka san ina za a gasa wannan yunku ba gashi ne na duniya ba kai ba ka san gashi ne daga jahannama to akwai waɗanda suka yi kokarin sai sun yi tawaye da wannan azaba ko wannan abu da ya faru ga mutanen abin da ke ga mutanen giwa Muhammad Abdu babban malamin na tafsirin a cikin yana da tafsirin juzu amma da ya zo tafsirin wannan sai yake ganin kwakwalwarsa ba za ta bashi ba a ce wai kawai tsuntsu ya zo da afuwa kawai ya jefa musu kawai ya saboda ka sai yake shi yana ganin a nan tsuntsaye ne da suke dauke da virus na cuta wani virus ne wata cuta ce wacce suke ɗebo ta haka a jikin yunku sai suka rika watsa musu wannan cutar kuma sai ta rika fito musu kamar kyanda wanda yara suke yin kyanda sai ta rika cikin jikinsu da kuraje sai suke ta mutuwa ya yi haka ne wajen ya ce alkur'ani bai taɓa hankali ba wai wannan shi zai zo ya zai fi kusa da hankali ya ja a yi tsuntsu zai iya ɗauko kamar yadda dan a tsayin ma ya ce kamar sauro ne kamar sauro da kuda sai sauro ne kamar da sauro ne da kuda ya kwaso wannan virus din ya yada su a cikin rundunar abrahata shi ne suke kan su haka ya faɗa amma muka duba da muka alqur'ani ba na farko dai tsayar ya ce kaga ba ma'un ba ba su ba ba akwai su ba akwai ma'un shi ne sauro ko kuda amma nan tsayar aka ce kuma sannan tsayar din aka yi masa na kira kaga ya nuna ba irin tsuntsaye bane da aka sani wasu tsuntsaye kuma ruwayoyi da yawa da suka zo suna sifanta kamanninsu da cewa kamar jemage kaga ce ba tsoro ba ne. Sannan Allah da ya tashi ya ce tarmin zai ga jarin da cewa sun sinji harawa su sinji shi ne bayan sinji da shi Allah ya fata shi irin wannan ba su sanna rai mai shigarar sun sinji can ma virus ne su ma mutane da bilo su virus aka sa musu su karkai yanda ya samu wata ruwaya da take cewa daga wannan shekarar Laraba suka fara sanin yanda sai ce to ya nuna kenan da kyan da za a halaka ta ga ruwaya ba ta ce haka ba ta ce dai kyan da ta bayyana a cikin Larabawa wannan kuma zai iya zama daga tasiri abin da ya faru ne amma su waɗannan tsuntsaye da suka zo ga abin da suka zuci na haka. Sannan ƙarshe ana cewa faja'alahu ka'asfin ma'kul al'af shi ne aljaf min waraqi shajar kamar kalman in ya bushe dabbobi suka zo suka shiga suka tattake shi kaga zai bi rinjiki kan da tana ta dan ta kan da ta ka mutum zai rinjiki ya rika zubewa naman jikinsa yana fa yana cirewa yana faduwa ulmula gaba ana cikin da take ba to kaga yadda Allah ya suranta abin da ya faru ba zai taba yiwa wancan tawili da zaman shi ba yana rarki ga wancan tawili na su Muhammad Abu sura ubangi da Allah ya bada labari ya ce ga abin da ya faru kuma Allah ta'ala ya yi abin da ya ga dama ne kuma ya amana juruda rabbika illa hu ba wanda ya san iya adadin rundunar ubangiji haka rundunar ubangiji tana da yawa zaka takaita rundunar ubangiji a cikin wani abin da dan adam ya saba gani a ce kawai anan ne rundunar ubangiji take to wannan ba a san iya kudurar ubangiji ba kenan ana yi kudurar ubangiji kenan iya wanda ya kudurar ubangiji ta fi karfin haka ubangiji yana iya sallala abin da ya ga dama ga waɗanda ya ga dama yayin da ya ga dama to wannan abin da Allah ta'ala yake faɗa anan yana dusar da Larabawa yana dusar kuma da al'umma cewa Larabawa nan al'ummar nan ko Larabawa fa dana ba a bakin gona kuke ba ba wata al'umma a duniya da take tsoron duk sauran al'umma ba wanda yake tsoron ko a junan ku fada ku ba wani abin da ya hada ku za ku yi yaƙe-yaƙe a tsakanin ku tsakanin kabila da kabila a shekara 40 ana yi kuma wata ƙasa cikin al'ummomi na duniya sun suka dirka ko ku cinye ku suke da yaƙi amma Allah ta'ala ya ba ku ɗaukaka kuka zama kun cinye waɗannan ƙabilu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci waɗannan ƙasashe me ya samar muku da wannan ɗaukaka kaga addini musulunci a duk sanda za ku riƙe wannan addinin da wannan musulunci za ku fita wani samun wannan ɗaukaka kuma duk duniya za ku tsorata za ku tsorata kuma ku sani a lokacin da kuke jin ku Larabawa ne ko jinsin Larabawa ne ko ƙabilar Larabawa ce wannan bai daɗa muku komai ba sai lokacin da kuka jin ko musulmi ne sai lokacin da kuka jin ko bayan Allah ne sai lokacin da kuka ji cewa babu wani maganar jinsi babu wani maganar ƙabilanci kuka zo kuka ce al-islamu aw al-islamu wahdahu kuka ce la ilaha illallah ta kadai kuka yi da la ilaha illallah za ta hada dukkan wani jinsi wanda zai faɗi ta a wannan lokacin ku samu ɗaukaka kamar yadda Rabi'i ibn Amir lokacin da ya je gaban komandan Farisawa Rustum yake cewa da ya tambaye shi ku zuwa yi ya ce nahnu ista'athana Allah ista'athana Allah linukhrija ibadahu min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahdahu wa min جور الأديان ومن ذل الشرك إلى عزة التوحيد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن دين الدنيا إلى فئة الآخرة يجب الله يتاكده كلمة ابتعث سنة لنا داء دنكلته الله يتاكده يزاب نفسه ولكن تريها الله انبعاثهم فسطرهم to su waɗanda Allah sai taso su ya kamar da suna kwanci suna bacci sai Allah ya taso su ya sace ista'athana Allah Allah ne ya taso da mu lana kurida ibadahu من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. جم فكر تباين سا تجبوتر باين زوا تجبوتر وبنجد باين. ومن زيت الدنيا إلى سعة الإسلام ومن زيت الدنيا إلى سعة الآخرة. وفكر تسود بمن في الدنيا زوا غير والله رأى. فنم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وفكر تسود جذالين في مسألة ديني زوا عدل المسلمين. يرون وأن شيء هذا كله جبادة. بعد كنت نسكف إمبراطورية وتبقى صلوتا كلارا بابا بعد أن يهدف نسبا بعد كنت نسي ملك ملكة فقاش أنا بكي نفسي با بعد أن يهدف نسبا هذا كنت شيء ستيم كاوة متعنين سن الله ستيم كاوة متعنين سبوتا و الله ستيم كاوة متعنين سن عيشكي إنش لو كتلا الأمة لاربا كنت نوكين وانا فكرة على عبادة نسارة لوكتين ده تبروانا في الله ولا كتاب فمين ده إلا هو يجيب يكي سيوا وي أهم كلي لوكتين ده لارباوا لوكتين ده متلبيسو كي نسر أكام خارساوا يكي بوكسن الله تعالى يعطاو كتابوني ده متلبيش هذا أسان غاية بكي رأيوا من رأيواني رأيوا سبا قوي أشكين سهارا جاقبون سيرامو ومسيدة وقفو سيرين لتنبو بيمو don don komai ba ba kuma wanda yake shayin sai dai bi ta fada a jinan mu Allah ta'ala ya dauka kamu da musulunci yau ga kuma kare daular da ake jin koransa a duniya daular farantawa nahnu qaumun adillah a'azzal Allah bil islam famahma tagayna al'izzata fi ghayrihi adalla Allah yace mu na mutane ne kaskantattu Allah ya dauka mu duk da muka ce za mu ne mu daukaka ta wata hanyar ba ta musulunci ba sai Allah ya wulaka saboda shi ne abin da yanzu ake gani daula kanci da kasance da al'ummar larabawa ma a farin farko tunda da a ce sun tsaya akan tafarki madaidaici to da su suke da riyada ta al'adar islami gaba daya su za su jagora su duniya gaba daya ubangiji ya ba su wasu kafa'i da bai ba mu wasu al'ummomi ba amma da suka saki musulunci suka dawo kaumiyya arabiya su larabawa da ya saboda su kabilan da kabilancin larabawa suke wa raka saboda haka ya yarda shi a matsayinsa na balarabe fifita balarabe girsa a kan dan uwansa musulmi ne ya fito daga wata kabila to shi ne a yanzu wasu al'ummomi suke tattaka su suka zama laysa lahum dawrun wala wazifatun fil ardh ba su da wata rawa da za su taka ba su da wani aiki a duniya duk wani aikin da za su yi ya zama ba a hannunsu yake ba to haka al'ummar musulmi a ko'ina idan za ta nemi izza ba a gurin ubangiji ba a gurin wasu ko a cikin wani tsari to ba Allah ta'ala kuma zai wulaka to wani mutum ne shi kai ko kuwa kungiyar jama'a ce ko kuwa al'umma ce ko kasa ce dole sai an riƙa ji wannan sura tana cike da darussa wanda wata kila insha Allah wa ta'ala da zai zo daga bismillah za mu ishara zuwa gare su a gurguje sannan mu shiga sura ta gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ji mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi